tada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu wa rahmatullahi.
Yau dai ga watan safar hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da 2 ga watan September shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari. Yau za mu tashi hadisi na hadathani Abdullah ibn Muhammad.
Na'am, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hadathana Abdullah ibn Muhammad, hadathana Abu Amir huwa al-Aqdi,
hadathana Hammam
an Abi Hamza ad-Dubai, qala kuntu ujalis ibn Abbas.
An karbo daga Abi Hamza ad-Dubai yake cewa na kasance ina zama tare da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu
bi Makka,
a Makka.
Fa akhazatni al-humma,
sai malaria wato masassara sai ya kama ni. An gane wannan hali, sai masassara ya kama ni.
Fa qala abridha anka bi ma'i zamzama,
sai Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sai ya ce ka sanya yashi a gare ka da ruwan zamzam. Ka sanya yashi a gare ka da me? Da ruwan zamzam.
Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala,
lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce
al-huma min fihi jahannam,
masassara yana daga cikin huci na jahannama.
Fa abriduha bil ma,
ku sanya yashi da ruwa.
Aw qala bi ma'i zamzam,
ko kuma manzon Allah ya ce ku sanya yashi da ruwan me? Da ruwan zamzam.
Shakka Hammam,
Hammam yayi shakka. Kaga idan an ce da ruwan zamzam, idan mutum yana masassara kenan, koda an sanya wannan ruwa da muke amfani da shi ba zai sauki ba kenan. Amma fa abriduha bil ma, ku sanya yashi da ruwa. Kowane ruwa yana tasiri. Idan mutum yana da matsala na masassara, to ainihin idan jikin ya dauki zafi, idan ka sa ruwa a jikinka za ka samu sauki. An gane ko?
Na'am.
So haka idan jiki ya, idan misali mutum na rashin lafiya, za ka ga likitoci sun ce a samu ainihin tawul. Idan aka samu tawul, a zoma shi a ruwa a ringa gogawa a jikin mara lafiya. To wannan gogawan da ake a jikin mara lafiya yana kawo sauki ga mara lafiya. Kaga wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shekara 1000 da wani abu da ya wuce. Ko? Amma kuma likitocin wannan zamanin sun fa'idantu da wannan magana na manzo sallallahu alaihi wasallam, suna aiki da wannan magana. Idan masassara ya zo, tsananin zafi ya zo, to sukan yi amfani da ainihin wannan ruwa na sanyi domin a huce wannan zazzabi din. An gane ko? Idan mutum ya huce wannan zazzabi, in ya so daga baya sai kuma ya sha magani, domin wannan ruwa din ba zai warkar da wannan ciwo gaba ɗaya ba, amma yana huce zafin zazzabin ne. An fahimce ni ko?
Na'am.
To kaga an ce nan wajen masassara yana daga cikin me? Yana daga cikin huci na jahannama. Ku sanya yashi da ruwa. To a nan wajen malamai suka ce to wannan hadisi yana daga cikin mafi girman hujja na cewa wato jahannama an riga an halicce shi. Ko?
Na'am.
Yana daga cikin wato mafi girman hujja wanda ahlus sunna suke kafa hujja da shi, kuma suke raddi da shi ga mu'tazilawa masu cewa da aljanna da wuta ba a halicce su ba yanzu, sai nan gaba ne za a halicce su. To shin da a ce ba a halicce su ba, zai yi kuma a ce masassara na daga cikin hucin jahannama? An ce masassara yana cikin hucin jahannama. Akwai jahannama? A ina hucin ke fitowa? Eh? Kaga daga jahannama. Kenan jahannama an riga an yi me? Yawwa. To wannan yana daga cikin dalili wanda da yawa daga cikin ainihin 'yan bid'a ba sa son hadisi. Wato idan suna so su kore wani al'amari, sai su ringa fada da hadisi. Hikiman fada da hadisi, suna so ne su gina hukunci na san rai, wanda in sun gina wannan hukunci na san rai, ba ka da wani hujja da za ka iya kawo musu. Tunda sun riga sun kawo ma cewa hadisi akwai alamar tambaya a cikinsa. Tunda akwai alamar tambaya a cikin hadisi, to kaga mutum ba zai kawo hujja ba. Babu wani dan bid'a a duniya face yana kin hadisi, sai dai wani dan bid'an nashi ya fi karfi ne akan na wani. Kun ga dai wannan hujja ne mai karfi, amma Mu'tazilawa, Jahmiya gabaki ɗaya suna inkarin ainihin cewa jahannama an halice shi ko ba a halice shi ba. Na'am.
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج
يجي رافع بن خديج يا بلاباري رضي الله عنه
نعم قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يجي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوى
الحمى من فور جهنم
واتو مسسرة ينا رجتكمه تشي تفسى لجهنم
فأبردوها أنكم بالماء
كسنة ياشي أغريك دروا كاكتند أنشي أسنة ياشي دروا إن أنسن يقوان إن روا زي تاسيري أما روان زمزم من باب أولا أنغاني إنا متنجنا تشيو ومساسرا يي أمباني دروان زمزم أنغاني ينزبا أجكنسا تو إن شاء الله زي فسامو هينيشن سعيدا. نعم.
حدثنا مالك بن اسماعيل
حدثنا زهير
حدثنا هشام
عن أروة
عن عائشة رضي الله عنها
أنكر أودك عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لقى النبي صلى الله عليه وسلم يجي
الهم من فيه جهنم
مسسرين على جتكمه جين جهنم
فأبردوها بالماء
كسنة ياشد الروا.
حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي
الحمى من فيه جهنم
مسسرا ينا لقتكم وشين جهنم
فأبردوها بالماء
كسنة ياشد الروا.
حدثنا إسماعيل بن أبي ويس
إيه؟
قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنكر أودك أبي هريرة الله يقارى ليش يدا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
للي من زنطيرة صلى الله عليه وسلم ياتي
ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم
وتنكو نجونيا جزئيني دقاتكين جزئي 70 دقاتكين وتن جهنم أنكاسي هاي wato idan an kasa wutan jahannama juzu'i 70 to wutan duniya ɗaya ne cikin 70 one over 70 ne na batan gano wannan wato kowa ya san zafin wutan duniya to zafin jahannama wato ɗaya a wato wannan zafi da muke gani din nan to na jahannama ya ninka zafin duniya da ainihin 70 kashi 70 na batan gani shi wannan ɗaya ne cikin 70 kawai to na jahannama ya ninninka shi so 70 misali to me za ku ce kenan yana kaga wutan jahannama yana da tsananin zafi sosai to wannan kamar ana yi mana ishara ne cewa fa lalle fa idan mutum ya kafirce wa Allah ko mutum ya yi laifi da ya cancance shiga wutan jahannama to lalle za a ninka mai azaba ninkin baninkin akan irin zafin da yake ji akan wutan duniya. Yanzu idan an ɗauki ɗan adam aka wurga shi a cikin wuta me yake faruwa gare shi? Zai ƙone ko? To kaga ka duba irin wannan ƙonewa da yake ciki to ina kuma da an ce an ninka zafin so 70 ai in akwai abin da ya fi ƙonewa ma ko? To da ya yi saboda haka wannan wuta naku juzu'i ne daga cikin juzu'i 70 daga cikin juzu'i na wutan jahannama.
Ila ya Rasulullah,
aka ce ya Rasulullah,
in kanat lakafiya,
kai lalle wannan ya kasance ya isa ya zamanto azaba ga kafirai. Wannan magana na cewa juzu'i 70 ne ya isa ya zamanto azaba mai tsanani ga kafirai gaskiya.
Qala fuddilat alayhinna bi 99 juz'an,
yace an fifita su akan ta da ainihin juzi'i 60 da nawa da tara ko? Tunda an ce ai ainihin wutan duniya ɗaya ne to a cire ɗayan kaga 69
kulluhunna mislu harriha,
kowanne daga cikinsu misalin zafinta ne, kowanne guda ɗaya misalin zafinta, aka ƙara ninka wani akai aka ninka wani akai aka ninka wani akai har 69 me kuke tunani? Kaga shekenan wajibi ne musulmi ya ci tsoron wutan jahannama. an gane duk mutumin da yake da imani in yaji wannan ya kamata ya nisanci duk wani abu wanda zai sanya ya shiga cikin wutar jahannama wa iyyazu billah
na'am
ballantana ma kuma a ce ya dawoma cikin wutar jahannama idan mutum yana shirka irin wannan bakin azaba fa zai fuskanta idan mutum na shirka idan mutum na kafirci zai shiga cikin wannan azaba ya dawoma cikin sa har abada idan kuma mai saban Allah ne in ya shiga to lalle zai fuskanci irin wannan azaba gurgudan kwanaki ko gurgudan shekarun da aka sanya zai zauna a wutar jahannama to kaga wannan indai mutum mai imani ne ya kamata ya shafa makan shi lafiya wa iyyazu billah na'am
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو وسمع أداء يخبر عن صفوان بن يعلى
وتياج أداء ينا بعد الأباري دقى صفوان بن يعلى
عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر
دقى ما هي بنزا كي وياج من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا كرن تاوى أكم منبري
ونادوا يا مالك
ليقضي علينا ربك سنجي كرا سوء ينغتا da bala'i yayi bala'i da azaba yayi azaba sai suka yi kuwa ya malik liyakadi alaina rabbuk ya malik ubangijin ka yayi mana hukunci ubangijin ka ya kashe mu huta kawai an gane da suka ji azaban wutan jahannama ya tsananta sosai sai suka kira mai tsaron wutan jahannama shine malik suka ce dan Allah ya gaya ma ubangiji kawai ya kashe su huta kawai sun gwammace kawai su mutu da wannan azaba da suke fuskanta sai Allah ya ce mai maqala innakum makisun sai Allah ya ce lalle ku fa ba za ku fita a wutar jahannama ba tunda ku kafirai ne innakum makisun lalle ku masu dawwama ne a cikin wannan wuta za a yi muku azaba na har abada babu fita a cikin sa an gane to Allah menene hikimar kawo wannan dan ya nuna mana akwai mala'ika na musamman wanda aka tana da aikin shi shine yana kulawa ne da wutan jahannama ana kira shi malik na'am
haddathana ali haddathana sufyan an al-a'mash an abi wa'il qala qila li usama
an ce wa usama radiyallahu anhu
law ataita fulanan fa kallamta
da ka je wajen wani kai mishi magana an gane mutane suna ta yawan magana kan wani da ka je wajen shi ka masa nasiha ka gaya masa gaskiya akan irin kuskuren da yake aikatawa
ala innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum
yace lalle ku ku kuna ganin cewa kuna zaton cewa ni bazan masa magana ba sai na ji yadda ku idan zan masa nasiha zan masa nasiha sai na zo gaban ku na fada ka san tunanin mutane idan ka kira wani mutum ka mai nasiha kai da shi ba nasiha bane suna so ne ka zo gidan radio ko ka zo gidan talabijin ko kuma ainihin ka rubuta a jarida cewa ina kiran wani ya ji tsoron Allah zinan da yake ya daina nasiha ne ko
kin mutunci
ina kiran wani azzalimi ne shi yana sace dukiyar mutane ya ji tsoron Allah ya daina sace dukiyar mutane ko Allah ya kona shi wannan nasiha ne ko
ba nasiha ba
to su ga magarin mutane a irin tunanin amawa nasiha mai fadin gaskiya shine wanda zai zo gidan radio ko wanda zai hau ainihin munbarin wa'azi ya daga murya ya kira sunan mutum ya kai wani kai dan luwadi ne ya kai wani kai azzalimi ne ya kai wani Allah ya tsine maka baka gyara ba an gane to sai su ce gaskiya malam wani akwai fadin gaskiya amma menene ya sanya wato abun baya damun su dan ba su aka wa ba da yanzu zan zo wannan masallacin in kama sunan ɗaya daga cikin ku in tona asirin cikin kurakuran da yake yi in ce kuma ina gaya ma gaskiya da kaji tsoron Allah wa'azi na ma da kuke tunani ka ɗauka cewa kai ne na kira na ce malam Nuhu kana yin kaza kana yin kaza lalle in baka daina ba a gaban jama'a na gaya ma gaskiya ne ga mutane suna ci in baka daina ba Allah zai tsine ma shin a tunaninka zaka ji daɗin wannan nasiha haka gode mun ka gyara ko zaka zamanto dan adawa zaka zamanto dan adawa ina ba ta gane wannan to ko kun san wa ake cewa ya je wajen shi shi Usama bin Zaid an radiyallahu anhu an ce je wajen wani da ka je wajen wani kai masa magana kai masa nasiha wane ne wannan wanan wannan abin yazo mubham to akwai ruwaya a cikin sahihi muslim da ya bayyana da wannan wanan din shine da ka je wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu kai masa nasiha bima'ana da ka je wajen amirul mu'minin shugaba da ka je ka masa nasiha da ka je wajen shugaban kasa Buhari irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya nan da wasu abubuwa ka je kai masa nasiha mana ina fatan gane wannan to shine sai yake cewa innakum latarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum shin ku kuna tunanin cewa ni bazan masa magana ba sai na ciyar da ku Al-Allama Ibn Baz Allah ya masa rahama
amin
yana cewa in zaka yi ma shugaba nasiha kada kai masa a gaban jama'a in zaka yi masa nasiha kai masa tsakaninka da shi ka kama hannunsa ka kadaita da shi ka gaya masa gaskiya duk dacinta kada ka boye masa komai koda shugaban zai ji haushi ka gaya masa gaskiya amma kuma ka gaya mai gaskiyar nan kada ka zo ka ce to mutane ku sheda na je Abuja na samu shugaban kasa Buhari na gaya mai gaskiya har sai da ya kuka muna wasa ne na ba san gane ai na samu shugaban kasa na masa kacha-kacha na nuna mai ji tsoron Allah kai zalunci kaza kai kaza kai kaza kai kaza Allah zai kona kamar jara baina ta kuka to wannan yin haka din dabi'a ne na masu riya ba dabi'an mutanen kirki bane wannan kun gane wannan ai to wannan magana na Usman na ainihin Usama magana ne wanda ya fito daga bakin salaf magabacin mu cewa in zaka yi nasiha ga shugaba in ka masa nasiha ba sai ka zo ka gaya ma jama'a kai ba ku fahimci wannan ko ina ganin shugaban kasa na zamanin siyasa wajen 1979 ko waye wato shugaban kasa Shehu Shagari lokacin da Malam Abubakar Gumi ya rasu shine yake bada labari yana kuka yace ainihin mai masa nasiha ya rasu yace wallahi duk abin da ya aikata na kuskure sai malam ya masa wasika ko ya masa waya ya gaya masa cewa yaji tsoron Allah ya gyara amma har malam ya bar duniya bai taba cewa ya mashi Shagarin nasiha ba kuma ce wannan ai shi Shehu Shagarin da kansa ne yake gaya wa duniya cewa Malam Gumi kawai kullun nasiha yace duk sanda ya ga malam ma a gidansa yake malam nayi laifi ko ba wai malam ya zo maula bane kasa akwai malam da zara an gashi san dan maula ne eh irin wannan shine zaka ga mutun na boyewa ku ce bana nan amma mutumin da kasan cewa an ka ganshi ba wai ko banka yake nema ba kawai tsakanin shi da Allah kawai yana fadin gaskiya ne wannan ba a boye mishi in ka ga mai kudi ko wani shugaba kana yin waya yake dauka akwai matsala amma kana yin bugu dai ya dauka to baka neman komai wajen shi anan wannan ko to saboda haka wannan ka'ida ne wanda ya fito bakin Usama cewa lallai in zamu yi nasiha ga shugaba ba a fitowa a gidan radio ba a fitowa a rubuta a mujalla ba a fitowa a social media abinda wasu mutane suke yi masu da'awan sunna da sunan cewa yin nasiha ga shugaba a fitowa a social media ya saba ma aqidar salaf aqida ne na khawarij gaskiya kuma ba suna yi dan shugaban ya gane bane suna yin riya ne domin mutanen gari su ce ai jarumi ne malam wani ai malam wani shi kadai ke gaya wa shugaba gaskiya saboda a wajen gama garin mutane zage shugaba shine gaya mai gaskiya akwai wani wanda ya shahara a nan garin Kaduna in yana wa'azi daga nan wajen a kafa ake zuwa can wajen waje ne mai nisa tun daga tudun wada mutane ke zuwa waje mai nisa a kasa ko ba su da kudin mota saboda yana zage shugabanni sai su ce tun Najeriya gaba ɗaya ba mai ilimin sa tun Najeriya ba mai fadin gaskiya ina ba san gane wannan to kaga duk irin wannan gaba daya yana faruwa ga ainihin daliban ilimi kuma mutane sun fi san irin wayannan mutanen inda mahaifinka za a yi wa ba za ka ji dadi ba inda kai aka yi wa ba za ka ji dadi ba kai adalci mana duk wannan daga cikin abin da ke damuna da mutanen Najeriya idan kaga dan Najeriya yana ihu to abin ya shafe shi ne in bai shafe shi ba za ka ga yana ta kokarin nuna cewa daidai ne abun an gane na gaya ma wani mutum wannan abun bai yadda ba sai da wannan abin ya faru na kwanan nan na abubuwan da yake faruwa na ainihin cewa an kori ma'aikata da wani ya ji labari cewa an kori ainihin ticoci ya ce wallahi ba su kware ba ne na ce ka daina wannan magana mutumin da ya shekara 30 yana karantarwa ka ce bai kware ba duk lalacewar bai iya ba wa'annan da suke karantawa lokaci mai tsawo ka ce ba su iya ba ya ce wallahi ba su iya ba ne gyara ake so a yi dole a yi gyara to ana nan shi kuma ɗan kasuwa ne sai aka zo kore shi a kasuwa aka rusa shagon shi haka ya fara kundumo a shar nace to ai shugaba gyara fa yake so yayi yana so ya gyara kasuwa ne yo kasuwa yake so ya gyara shi sai ya rusa ku dinga jin tsoron Allah tunda yana so ya gyara zaka dinga zage shi ina ba san gano wannan to zaka ga wani in ba a tabo shi ba zaka ga yana ta kariya to wallahi na san mutumin da wato yana aiki ne a wani waje an dauke shi yana samun albashi mai kyau wallahi tunda kullun yana bashi kariya amma tunda aka kore shi aka dakatar da albashin wannan bawan Allah wallahi shikenan shi wallahi da ya dauke shi mutumin kirki a she dan kaza ne to wannan shine dabi'a dan Najeriya dan Najeriya an kana so kai maganin dan Najeriya wato kai divide and rule ka samu wasu bangare kawai kai ta azabtar da su sauran su goyi bayan ka shi dan Najeriya kenan dan Najeriya bai duba wannan abin da aka yi mawani da ni aka wa ba zan ci dadi ba dan Najeriya baya haka an gane kaga dan Najeriya na ihu wato abin ya zo kan shi ne in ya tsallake shi to ya samu uban kowa dan Najeriya kenan an gane wannan ko shi san ya zaka ana ta jayayya wallahi wani lokaci sai zama maki ai ta jayayya wani ya ce kawai ku dai ba fa san gyara ne ku dai kaza kaza to me wannan magana ba a tabo bangaren shi bane da zaran an zo bangaren shi ai shi kenan magana ya kare an gane ya fara zage zage kenan ai da ni ba tare da wani ai wallahi sai mun kada shi ai wallahi ya ci taliya karshe a Najeriya da yake ci taliya karshe ai ba wani duk wanda yake kan mulki a Najeriya sai ya ga ran faduwa kila saboda yan Najeriya makwaraita ne zaka iya hada su da 200 in da sun yi fushi da kai 200 zai raba ka da su haka ne ko ba haka bane yanzu nan kwanan nan abin da ya faru yaya wallahi ya ci taliyar karshe da ya gano yan Najeriya 200 duk in an matsa 1000 ai an ba su kudin suna ce ya ci taliyar karshe sai ba su kudin taliyar din an ba su kudin taliyar wani kuma za a dan bashi indomie kwaya ɗaya da wasu abubuwa wallahi sai ga ana rawan jiki da gudu ake fitowa daga gida ana da an ki fitowa ma daga an daga bayan aka fito to duk wannan yana nuna muku yan Najeriya inda ma musulunci aka ci zai wallahi ba su yi shirin ma musuluncin ba a demokradiyance ma a lalatattar demokradiyya ji yadda suke ballantana ma kuma a ce musulunci za a yi ko fahimci wannan ayi ashe zage shugaba na ɗan Najeriya ke ba yana yi don a gyara ba ne shi ɗan Najeriya yana zage shugaba ne in ya taɓa shi amma da shugaban zai gano shi ya ɗan kira shi a sasanta zai shiru an gane wannan ko? Na'am
inni ukallimuhu fi sirr
ni ina yi masa magana a boye kun ji magana da ya fada ni ina yi ma Usman nasiha a boye
duna an aftaha baban la akuna awwala man fataha
ba tare da na bude wani kofa ba wanda bazan kasance farkon wanda ya bude shi ba kun ji wannan magana wani kofa ne zai bude yace ba na so in bude wata kofa ya zama to ni ne farkon mai bude shi saboda haka wato malaman salafiyya da suke cewa ba a nasiha ga shugaba a boye a ba a nasiha ga shugaba a bayyane kada ku yi tunanin malaman salafiyya matsorata ne wallahi babu jarumai kamar malaman salafiyya ba sa tsoron kowa amma su suna su abinda malaman salafiyya suke duk abinda ya zo cikin nassi suna fifita shi akan komai abu ya zo cikin Qur'ani abu ya zo cikin hadisi to za su dauke shi su rike babu wani tawili a kan shi an gane sannan kuma musamman ma idan sun san hikimansa yanzu menene hikimar cewa kada a yi ma shugaba nasiha a bayyane mai hikima ana ji tsoron shi ne ba tsoron shi ake ci ba ka ji Usama ya gaya mana inni ukallimuhu fi sirr duna an aftaha baban la akunu awwala man fataha ina yi masa magana ne a boye bana so in bude wani kofa wanda kada in zama to ni ne farkon wanda zai bude kofar shine kofar fitina. Wato a ka'ida mu ƴan Najeriya ba za mu fahimci abin da kyau ba, amma waɗanda suke ƙasashen Larabawa sun san da wannan. Shi ma kanshi shugaba a ƙasashen Larabawa da zarar ka masa inkari a bayyane, da zarar ka fara zai kama ka. Saboda Larabawa da zarar malami ya fara aibata shugaba, kai azzalimi ne, ka ji tsoron Allah, ku talakawa mai kuce jira da shi, wallahi ba za mu yarda da wannan ba sai mun ɗauki mataki. To nan take zai sa a kamo ka kuma ya kulle ka, ya batar da kai kenan. Yasa a ƙasashen Larabawa yana da wuya kaga malami ya fito gaban jama'a yana ta ƙoƙarin yin inkari ga shugaba. Shugabannin sun san haɗarin abin. In an fara abin yana motsa, yana fattafa zukatan talakawa. Tunda wanda ya faɗi wannan malami ne shi, ko malami yana da tasiri wajen ɗalibai. To da zarar malami ya fara wannan cajin, ɗaliban suka tafasa. In suka tafasa, ko da malamin bai ci a ɗauki mataki ba, ɗaliban za su ɗauka. Ƙarancin abin da za su fara wa wannan shugaba shi ne su raina shi, in ya kawo doka su ƙibi. Kuma dama me shugabanci dama? Bin doka. Idan shugaba ya kawo doka a saka ƙibi, to yanzu me kuma zai iya yi? Ya ba talakawa umarni sun ƙibi, ya ba 'yan sanda umarni sun ƙibi. Akwai talakar da zai ma shugaba dukan tsaya. Kawai abin da ya ba shugaba ƙarfi shi ne ikon da yake da shi na mulki. To idan malamai suka yi wa'azi suka cire wannan ikon, ya zama to ba shi da martaba, wanda in ya yi magana ana ganin shi da dabba duk ɗaya suke. To kuna ganin zai iya ba da wani umarni a yi kaza ko a bar kaza? Kaga ba zai yiwu ba. To da zarar an zare an zubar da mutuncin shugaba, kai ma ka duba kanka. Idan matarka ta raina ka, ƴaƴanka suka raina ka, ya za ka iya sarrafa gidanka? Ka kawo doka kada a fita aka fita, ka kawo doka kada a yi kaza aka yi, kai duka kai duka suka ce oho dai, ka gama faɗanka. To kaga tun daga gida za ka gane cewa shugaba a gida duk yayi mazurai suka ce duk abin da ka yi sai dai ka yi, wallahi sai mun yi. Yaya kuke tunanin shugabancin a gidan zai yi? Zai yi? Ba zai tasiri ba. So haka da zarar wato an raina shugaba, to shi kenan ƙasa ta lalace. Kowa zai aikata abin da ya ga dama. Dama mafi yawan mutane suna jin tsoron shugabanci ne, kaga ba sa aikata wani abu na sharri. Suna ganin kada mu yi kaza shugaba ya mana kaza. To shugaba an riga raina shi. To a hankali nan gaba za ka ga talakawa duk wani doka da aka bayar su ƙibi. Akwai wani gari a nan Najeriya ba sai na gaya mana ba. Akwai wani malami da ya zo ya samu tasiri a cikin garin, wanda ma ɗan hamasa ne sosai. Da ya samu tasiri a garin an sa doka na hulan kwano, cewa duk wanda bai sa hulan kwano ba sai an kama shi. To shi malami ya ce kada wani ɗalibin shi ya sa hulan kwano. Kaga nan mai alaƙa tsari a mai shi da gwamna yake nan, akwai mai?
Akwai shi ma da
ƙarfi. Na? Akwai shugabanci Bigo? Ya ce kada wani ɗalibin shi ya sa. Kuma gwamnan ya jaraba ya gani. In an kama ɗaliban da ƙarfi suke zuwa su karɓo ɗaliban a wajen 'yan sanda. To sai da shugaban ya zo, gwamnan kawai haka gwamnan ya haƙura. Har ya gama mulki, ya ce wa mutane 'yan sanda da waye a daina kama ɗaliban wane. Saboda an riga an raina wannan shugaban. Ina ba san gane wannan. Sai daga baya aka fara ɗaukar mataki, sai daga baya mai jarumta, wanda ya ga zai yi jarumta ya tsaya aka ya jajirce a yi yaƙi abin. Amma sai da ya kasance in za a kama har ma mutane wasu ma, wasu ba mabiyan malamin ba ne, sai su zo su ma su ce su ma shi zai su yi kabbara, sai su nemi taimakon malamin. Ashe da zarar shugaba ya zamanto talakawa sun raina shi, to wannan ƙasa ba ta zaunuwa kuma. To wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce a daina yin inkari a bayyane ga shugaba, domin kada a raina wannan shugaba ɗin. Daga baya idan an raina shi cikin sauƙi, talakawa za su ɗauki makami. In suka ɗauki makami za a yi ta yaƙi. In ana yaƙin nan ba mu san ƙarshen yaƙin ba. Ina ba san gane. Kun ga dai Siriya, mutanen garin Siriya sun raina shugaba, ya kawo doka suka ƙibi, daga baya suka ɗauki makami. Yanzu wani shekara tara ana ta yaƙi. Kuma yaƙin da ake dinnan yaƙi ƙarewa, talakawa sun fi miliyoyi da suka mutu. Miliyoyi kuma sun gudu sun bar garin. wasu su rasa iyayensu, su rasa ainihin ƴaƴansu, wasu an musu ƙare dangi, amma har yanzu shugaban shine shugaba. Har yanzu yakin bai tsaya ba jama'a. Ana nan ana ta wannan yaki, ana ta yaki a Syria, ga Somalia, samari sun raina shugabanninsu, ƴan shabab na Somalia suka fito suka yi tawaye ga shugaba. Gashi an daɗe ana, ya fi shekara wajen 20 da wani abu zuwa 30. Har yanzu ana yakin, yakin bai ƙare ba, amma gwamnati tana nan har yanzu ba a cire ta ba. Amma su wasu ke shan wahala, talakawa ke shan wahala. Kenan malaman salafiya da suka ce ai aiki da wannan hadisin tausayin wa suke yi? Talakawa suke tsoro. Wanda zai fara shan wahala shine talaka. Saboda idan an fara barin wuta, waye zai fara mutuwa? Talaka. Gidajen waye za a rushe? Talakawa. Kun gane? To wannan shine abinda ainihin Usama ke faɗa. Ba na so in buɗe ƙofa, kada in zamanto farkon wanda zai buɗe ƙofa na fitina. Ashe inkari ga shugaba a bayyane, in baka fahimta ba, buɗe ƙofa ne na me? Na fitina. Kuma manhaji ne na Khawarij, ba manhaji bane na Ahlus Sunna.
Na'am.
Duk wani malami da kaga yana da awan sunna, sai kaga yana fitowa yana inkari, to wani in ma jahili ne bai san cewa manhajin Khawarij bane, ko kuma dama yana goyen bayan manhajin Khawarij, ko kuma dan Ikhwanul Muslimin ne, ko ya tafsirantu da manhaji na Ikhwanul Muslimin, ko dan sururiya ne, ko ya tafsirantu da manhajin su. Amma Ahlus Sunna ɗin salafiya ba sa inkarul alani ga shugaba a bayyana ka. An gane wannan ko? Na'am.
Wala aqulu li rajulin,
yace ni kuma ba zan ce ma wani mutum ba,
an kana alayya amiran,
wai dan ya kasance shugaba ba zan ce masa ba,
innahu khairun nas,
in ce shine fiyayyen mutane ba.
Ba da shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
bayan wani abu da na ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wato ba zan ce ma wani mutum ba, wai dan ya zama shugaba, in ce shi yafi kowa daraja, ko mutum na shugabanci ba zan ce shi yafi kowa imani ba, ba zan ce haka ba.
Akan wannan ba sami'tuhu min rasulillahi yaqul,
yace bayan naji annabi ya faɗa wata magana, suka ce bai kaji annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam,
ala sami'tuhu yaqul,
yace naji shi yana cewa
yuja'u birrajul yawm alqiyama,
za a zo da wani mutum ranar alkiyama,
fa yulqa fin nar,
sai a jefa shi a wutan jahannama,
fa tandaliqu aktabuhu fin nar,
sai uwar hancin shi ya bunkulo a cikin wuta, in an jefa shi a wuta uwar hanci zai bunkulo,
fa yaduru kama yaduru alhimar,
sai ya ringa kewayawa kamar yanda jaki ke kewayawa birahu, wato a turken sa, yanda jaki ke kewaya an daure shi da igiya yana gudu ya kewaya nan ya kewaya nan, to haka zai ringa ihu yana ihu yana kururuwa yana kewayawa.
Istami'u ahlun nar,
sai ɗan wuta su taru a kansa,
sai qulun,
sai su ce ai fulan ya kai wani,
ma sha'anuka,
me sha'aninka ne,
alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf,
ashe ba ka kasance kana umurtan mu da alkhairi ba,
wa tanhana 'anil munkari,
kuma kana hana mu abin ki,
ala kuntu amurukum bil ma'ruf,
yace na kasance ina umurtan ku da alkhairi,
wala ati,
kuma bana zuwa ne in aikata, ina umurtan ku da alkhairi amma ni bana aikatawa,
wa anhaakum 'anil munkari wala ati,
kuma ni ina hana ku ainihin abin ki amma kuma ina aikata abin kin nan.
Na'am. Rawahu Hundar an Shu'ba an al-A'mash,
saka ba duk mutumin da yake da awan malanta bane malami na gaskiya. An gane wannan ko? Wani yana da awan tsoron Allah amma babu tsoron Allah, wani yana da awan kirkintaka babu ainihin kirki tare da shi. Na'am.
Babu sifati iblis wa junudi,
babu siffan iblis da kuma rundunansa.
Wa qala mujahid,
mujahid ya ce
yuqdhafun
ay yurmauna, yuqdhafuna ai za a jefe su,
duhura,
duhura din nan ai matsurudin, su ababan kora ne daga wuta, daga ababan kora ne su aljanudin,
wasib,
azabun wasib din nan ai azabun da'im, azaba mai dawama.
Wa qala ibn Abbas madhura,
Abbas ya ce ma'ana madhura
matruda,
ai matrudan abun kora,
yuqalu marida,
ana cewa shaytanun marid, shaytanan marida, ai mutamarridan, shaydan kangararre, ma'ana mutamarridan kangararre,
battaka,
battakahu ai qadda'ahu, ya yayyanke shi,
wastabdis
ai wato ma'ana ka fuzgi hankalin su, istakhiffa ka sassauta hankalin su, ka raunana musu hankali bi sautika, ko ka raunana wa mutane hankali da sautinka kai shaydan,
bi khailik
ma'ana bi khailik ai al-qursan ai barada mahaya dawaki,
war rajulul rajala
ai ma'ana rajul dinnan ai ar-rajala, wato ma'ana dakaru masu yakin kasa
wahidu ha rajulun
wato guda ɗayan shine rajil rajil mufrad rajala shine jam
misal sahib
wa sahabin sahib shine mufrad sahabin shine jam'i
wa tajir wa tajirin
at-tajiri da kuma tajirin wannan shine jam'in shi
la ahtanikanna
wato la astali la astasilanna aizan tumbuke la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila aizan tumbuke zuri'ansa sai dan kadan
qarinun shaytanun
qarinun shine shaytanun
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم
أيوة منذ صلى الله عليه وسلم سجري
وقال الليث
أيوة النبي سجري منذ قال لنا الله يتشمي والله يعزمك من الناس الله زي كاري كذا متاني زي يو أمي سجري
عن الكتل
الله فياتي يا كاري الله يا كاري كذا متاني kenan in muka dauki wannan aya wallahi yasimuka minan nas babu wani cutarwa da mutane za su iya mai an qaribin wala an bai eh Allah zai kare shi daga mutane ko zaki ba za su iya mishi ba eh in suka zagai Allah bai tsare shi ba ke su daga in an zagai zai cutu an gane wannan dan Allah ya ce ma annabi wala tahzan alaihim wala takufi daikin mimma yamkurun kada kai bakin ciki gare su ya rasulullah kada ka zama to cikin kunci daga makircin da suke maka inna allaha ma allazina taqaw allazina hum musinun lalle Allah yana tare da masu cin tsoron Allah da kuma wanda suke kyautata ayyukansu wannan waje kaga wallahi yasimuka mai amma ka dauke shi mutlak kenan Allah zai kare annabi daga zagi zai kare annabi daga cutarwa an gane kaga anan wajen ki inda muka an zagi annabi zaka ce da hadisin da yazo an zagi har sai kariya ne sannan kuma an sa ma annabi mahaifa yana sallah aka samu mahaifa aka shake shi da shi an yi mai mai anan wajen
cutar da shi
an cutar da shi to menene fasarar wallahi yasimuka minan nas sai daga shine an cutar da shi sannan kuma manzo Allah a yakin Badar wato an fasa mai kai an karya mai hakori har ma wato jini na ta zuba hayo cika mai takalmi manzo Allah ke cewa kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyhum wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uuhum ila Allah yaya Allah zai bada nasara ga mutane da suka yi ma annabin su rotsi suka fasa mai kai suka karya mai hakuri alhali yana kiran su zuwa ga Allah an gane ai yaya Allah zai ba su nasara irin wayannan mutane to kaga anan ya cutu ko bai cutu ba an fasa mai an fasa mai kai an karya mai hakuri ga jini na zuba cutarwa ne ko ba cutarwa ba
cutarwa ne
to menene ma'anan wallahi yasimuka minan nas kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya je Taif da ya je Taif yana yin da'awa lokacin da wato kafiran Makka ba su amshe shi ba sai ya je wajen kishiyoyin su mutanen Taif sai kai musu ziyara wato ya tallata musu da'awa ta tauhidi sai ainihin mutanen ɗaya suka sanya ƙananan yara da mahaukatansu suka yi ta jifan shi suka ji masa ciwo an gane wannan ai har ma Allah ta'ala ya aiko malakul jibal cewa ya Muhammad Allah ya ga abinda mutanenka suka yi baka ya Muhammad ka faɗi duk abinda kake so in kana so ne dutsen Madina gaba ɗaya a ɗauko shi ɗungurungun a wurga musu a halakar da su da shi za a yi annabi ya ce la ina so Allah ya fitar daga cikin zuri'ansu wanda zai bauta ma Allah kada a yi haka ana wajen ya cutu ko bai cutu ba ya cutu to ma'anan me ma'anan wallahi yasimuka minan nas zaman suna kawo hujja da shi akan cewa shi ne hujja cewa ba za a mai sihiri ba Allah da ya ce ya tsare shi daga koma me yake nan ko to amma kaga da wannan nasi da muka fahimta mun gane za a iya zagin annabi cutarwa ne za a iya mai kazadi cutarwa ne za a iya ji mai ciwo cutarwa ne kuma idan har za a iya ji mai ciwo to ya magana dan an mai sihiri
bazaulaji
duk cutarwa ne ko annabi a matsayin shi na mutum Allah ya ce qul inna ma ana basharu mithlukum kace musu ni mutum ne misalin ku wajen halitta yuha ilayya sai dai bambanci na da ku ana yin wahayi saboda wahayi yasa ne muku fintin kau saboda haka ni din nan duk abinda za a iya wadan adam za a iya mun sai dai abinda Allah ya wani abinda nasu ya wani saka nasu kuma ya tabbatar cewa an yi wa annabi sihiri kai ko sai ka kawo ayan nan wallahi yasimuka minan nas daga sihiri ne kawai Allah ya tsare shi ha to Allah ya tsare ka daga mutane me ma'anar wallahi ya zumuka tunda Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu min alkhair wa ma masaniya su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi bazan yadda wani mumuna abin shafe ni ba daga cikin mumuna abu akwai zaki daga cikin mumuna abu akwai ainihin wato kazafi daga cikin mumuna abu akwai ainihin wato asarin mutum a ji mai ciwo ko daga cikin mumuna abu akwai sihiri annabi ya ce da na san gaibi bazan yadda wani mumuna abin shafe ni ba tunda ban san gaibi ba zai yi wa mumuna abu ya mi ya same ni kun gane wannan ayi to menene illa dan ayyuwa annabi sihiri tunda dai ana iya kashe annabi ko ba za a kashe annabi ba wama muhammadun illa rasulun arkalal min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtu ala aqabikum muhammadu ba wani bane face manzo manzani da yawa sun wuce gabanin sa shin idan manzo ya mutu ko aka kashe shi za ku juya ku bar addini ashe za a iya kashe wa manzo amma nan wallahi asmuka minan nas ay anil qatl Allah ya kare ka daga mutane kar su kashe ka har sai ka isar da sako ba mai kashe ka an gane saka wannan aya wallahi ya zuka minan nas kamar yanda malaman tafsiri suka yi magana game da abin da ya shafi kisa ne amma duk wani nau'in cutarwa fa amma annabi shi sa Allah yake taba annabi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yamkurun wasbir sabran jalila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ko wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idh nada wa huwa mahzun gashi nan gashi Allah yake bashi hakuri saboda in kaga an ba mutum hakuri an tuce shi ne yayi saboda haka ana iya wa annabi sihiri sai dai wannan sihiri ba zai yi tasiri ga manzancin sa ba malamai magabata sun yi ijma'i ko da an mai sihiri ba zai yi tasiri ga isar da sako ba yasa duk da sihirin da aka mai ya ci gaba da isar da sako har ƙarshen rayuwarsa babu abin da ya ragu an gane wannan ko
wa qala al-layth
wato an Aisha ko layth ya ce
كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه
شوى هشام يا رب توسيق أغريني شوى ياجي كما يا حد شي
عن أبيه عن عائشة قال
لقى عائشة تشي
سهير النبي صلى الله عليه وسلم
أن يوى النبي سجري
حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيئا
هل يزمنت أنا سورا تامل شوى وي النبي يا عائكة ونأو
وما يفعله
إيه بي عائكة أبا في النبي كما يا عائكة ونأو الهالي بي إبا
حتى كان ذات يوم دعا ودعا
har ya kasance wata rana sai annabi yayi ta'addu'a yayi ta'addu'a yayi ta'addu'a dama idan an ma mutum sihiri bai ba fita shine mutum ya koma zuwa ga Allah annabi yayi ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya Allah kaga halin da nake ciki ya Allah ka fitar da ni ba wai zuwa wajen boka bane ko zuwa wajen matsafa wani daga an bai asiri sai ya kai shi wajen miyakun malamai matsafa to mutumin da yake da tauhidi da zaran sihiri an mai sihiri ya koma zuwa ga Allah in kana da zuciya mai karfi da tauhidi insha Allah Allah zai kawo ma mafita
na makala
sanan sai annabi yace
ash'arti anna Allah aftani fi ma fihi shifa'i
yace Aisha shin ko kin san lalle Allah ya mun fatawa da abinda zan samu waraka Allah ya riga ya gaya mun abinda in na karanta zan samu waraka a cikin sa
atani rajulani
mutane biyu sun zo wajena
faqa'ada ahaduhuma inda ra'asi
daya daga cikin su ya zauna a wajen kaina
wal akhar inda rijlayya
ɗayan su a wajen kafafuwa na wato malaiku suka zo kan sufanwa malaiku suka zo kan sufan mutane na'am
faqala ahaduhuma lil akhar
sai ɗayan su yace ma ɗayan
ma waja'u ar-rajul
wai menene ciwon mutumin ne ci mutumin sai rufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ciwon da ke damun shi
faqala madbub
sai ɗaya ce a an mai sihiri ne ma'ana madbub kenan an masa sihiri ne
ala wa man tabbahu
to wane ne ya masa sihiri
ala labid ibn al-a'sam
yace wani ba yahude ne mai suna labid ibn al-a'sam dama yahudawa suna yin asiri
ala fi maza
yace a cikin mai suka mai sihiri
ala fi mushtin wa mushaqa
a cikin wani kum da kuma gashi wato da kum din shi kum din manzon Allah da kuma gashin sa aka hada aka masa sihiri za ga wani lokaci masu asiri suka dauki gashinka ko su dauki tufafinka sai ga mutum ya shanya kaya sai ga bai ga kayan ba ko kuma ka shanya kaya sai a dan yanki wani abu a cikin kayan an gane wannan ko to an je an kai wa boka ne zai yi asiri da shi ko kuma a dibi kasan da kake takawa in kana tafiya ba takalmi sai a ce sawunka ake so a dibo sai a dibo sawunka a kai wa boka to shi ma sun ma annabi sihiri a cikin kum da kuma gashi
wato fidal atin zakarin
da kuma jaka jaka na hudan dabino wanda yake namiji namijin hudan dabino an gane yayi jaka na hudan dabino shi wannan dalki a jufu din nan wani lullubi ne wanda yake lullubi ainihin hudan dabino shi ne kaman jakan shi na ba san gane
alafa aina huwa
to sai shi dan yace wai ina ina abin yake
ala fi bi'r zarwan
yace an je an binne shi ne an wurga shi a cikin bi'r zarwan a wani rijiya aka ja ka wurga wannan kum din da kuma wannan gashin da wannan hudan dabino jakan dabino din nan an gane ko aka ja ka lullube shi a wani aka wurga shi a rijiya
فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا
سي منزو صلى الله عليه وسلم يفتح زوا غو نريجيا سان يداو
فقال لعائشه حين رجع
سي تشو عائشه رضي الله عنها لوكشن دي يداو
نخلها كانه رؤوس الشياطين
واتو ايتشن دبيننتا ايت واتو ايتشنتا ايتشنتا واتو كمان كان شيطانو مانيا مانيا ايتاتوان واتو شي wannan inda aka yanko wannan hudan dabino din ايتشن kamar yanda ka san kan shedanu manya manya
fa qultu istakhrajta
sai ya rasulullah shin ka ne muka fito da shi ka ne muka fito da wannan abin da aka ma sihiri da shi
fa qala la
yace a
amma ana faqad shafani allah
amma ni yanzu dai allah ya warkar da ni sihirin nan wato an riga an warware shi an gane kenan wani lokaci sihiri ba sai lalle an tolo inda yake ba in kai sa'a akwai abin da zaka iya karantawa sai kaga ko da an binne shi insha Allah sai je ya lalace kaga nan wajen manzo Allah bai fito da shi ba bai ma ne bai fito da shi amma an je an lalata shi
wa kashitu an yusira zalika ala an-nas sharra
kuma abin da yasa ban fito da shi ba ina jin tsoro kada ya motsar wa mutane sharri ne an gane ina jin tsoro kada ya motsar da mutane sharri sannan sai manzo Allah yasa aka yi bi aka binne rijiyan wato rijiyan gaba daya aka binne shi gaba daya aka daina diba ruwa a wajen dan kare ya zama to fitina ga mutane a ce rijiyan da aka yi ma annabi sihiri kun gane kaga an ma annabi sihiri kuma an karye wannan sihirin saboda haka a aqidan ahlus sunna akwai sihiri sihiri tabbas akwai shi ana jin tsoron sharrin sa kuma sannan ana neman tsarin Allah daga sharrin sa kada mutum ya ce na fi karfin amin asiri la an gane kawai ka dogara ga Allah ka ci gaba da roƙon Allah duk wanda Allah ya kare shi kenan wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah fa ya isa masa amma irin ni na fi karfin asiri ba wanda ya fi karfin asiri shugaban talikai gaba daya an mai asiri to kai waye ha ashe kai ma ana iya ma amma kullun ka ringa azkar kana karanta ainihin ayoyi da kuma zikiroli na neman tsari ka roki Allah ya kare ka daga ainihin shedanu da mutanen su na'am
muhalli shaifa
na'am
na hadisi
ai magana iblis ne da rundunar sa ai
na'am
muhalli shaifa ana magana iblis da rundunar iblis ko su wane ne sihiri da da wace amfani ba da aljannu bane
na'am
ana amfani da aljannu iblisai su ne mutanen shedan kenan duk wani abu na sihiri sihiri na da alaka da shedan an fahimta?
Na'am insha Allah.
An kai?
To ya gari.
Na'am. Lokaci. Arga, lokaci kare, lokaci ne?
Eh, sura minti kadan, sura minti goma.
To ka da sama nan.
Wai
hadari. Hadari ya gari
ne? Eh, hadari ya gari ne, ya saboda mutane.
Ya hadari.
Ana ta yin
da. Ya gari ko? To insha Allah sai mu tsaya nan. Insha Allah. To subhanakallahumma wa bihamdika.
Tambaya ko?
A duka ce hadari kuma, me tambaya kuma? Ina koyi hadari za a tsaya tambaya kuma? Ai, ai magana, magana tambaya kuma ya kare tunda koyi hadari. To kuma wai za a zagaya neman taimako. Amma ba da hadari.